بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واتبع أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiyarmu ta farko da ta ƙarshe ga Allah Maɗaukakin Sarki da ya ba mu damar sake haɗuwa da ku a masallacin Juma'a na Jami'ar Abubakar ta Fawa Ɓalewa a Bauchi, bayan mun yi sallar Juma'a a yau 11 ga watan Ramadan shekara 442 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina. Yau kuma shine 23 ga watan hudu na shekara ta 2021 miladiya. Mun saba a wannan lokaci sakamakon tafsirin Alkur'ani mai girma, muna tara tambayoyi waɗanda kuka gabatar sai mu amsa su in Allah ya so. Amma a cikin karatun mu na jiya akwai kwantaikin matsaloli da darussan da muka koya daga cikin ayoyin da muka karanta a jiya, waɗanda lokaci bai ba mu dama mun kammala su ba. Yanzu za mu cikato sauran abin da ya rage. Mun karanto fa'idoji guda 20, yau kuma za mu karanto sauran in Allah ya so. Daga nan kuma sai mu karanta tambayoyinku waɗanda suka sawwaka in Allah ya yarda. Idan ba ku manta ba, mun karanta daga cikin suratu Yusuf alayhi salam aya ta 30 zuwa aya ta 34. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qala nisbatu fil madina imra'atu al-aziz turawidu fataha 'an nafsi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikina وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وأنا سنة آية لمكة كرم تاجية وكي بياني أخل فائدة جنة شكرجي بدأ تكون وأنا آية وأنا دم مؤمبة تابة سنة كمرحكة يا عند ما كان سكا أبو ما ماكن دبس سبق غنيبا نكن ديالي كتاتنا النبي يوسف عليه السلام sai suke cewa sarki ya tabbata ga Allah wannan ba dan adam bane, wannan mala'ika ne. Me yasa suka ce masa mala'ika? Fa'ida muke fahimta anan cewa dan adam yana da ɗabi'antuwa a zuciyarsa da jin cewa mala'ika kyakkyawa ne, kamar yadda yake da ɗabi'antuwa da cewa shaitan mummuna ne duk da bai taɓa ganin ko ɗaya ba. Duk wanda yake maka ka wani kyau kamar mala'ika sai ka ji daɗi, amma aka ce maka wani muni kamar shaiɗan, gara a kwatanta ka da abin da ka taɓa gani ko mimuni san an ce maka kai kamar shi, ya fi maka dama-dama akan shaiɗan. To ɗabi'a ce ta ɗan adam yin hakan, amma ba wai hakan shi ne daidai ba. Mala'ika bai fi ɗan adam kyau, ana fahimta? Mala'iku dai Allah ya ba su dama suna iya tashakkul, shine su fito a cikin sura ta ɗan adam. To yana iya fitowa a surar mutum kyakkyawa wanda ya fi sauran mutanen da ka saba gani kyau, amma a asalin ɗabi'arsa in ba ya zama kama da ɗan adam ba, to bai kai ɗan adam kyau ba, ballantana ya fi ɗan adam kyau. Ana fahimta? Saboda Allah bai zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga jinsin kowace halitta ba sai daga halittar da ta fi kowace halitta kyau. kuma Allah bai zabi annabawa da suka fi kowa daraja su fito ba sai dai daga cikin jinsin halitta da yake kowanne kin shine jinsin bil adama baka kai da kake ganin kannan Allah bai halitta abin da yake ka tauba laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim in kana so ka ga karken kyau da zaka gode wa Allah ka girmama Allah akan Allah ya zama buwayi gagara mutane kuma Allah ya zama gagara ba dau a wajen halitta to kalli duk kanka kawai wa fi anfusikum afala tubsirun akai ta ganin yanda Allah yake kawai ka san Allah ya nuna bajinta a wajen halittar bil adama don haka dan adam ya bi malaika kyau kar kai fatar saboda an ce in hadha illa malakun karim ka ce Allah ka nuna mun malaika an ga kyau ran da kaje malaika yawma yarawna al malaika la bushri yawma tidda bushri Allah ka saka mu ga malaika da ido sai dai a lafiya sai dai mun zo tafiya saboda in dai a ido da ido kana duniya kaga malaika to ranan ba za ka kwana ba duk wanda ya ga malaika sai ya mutu in dai a asalin sifar ka ne to in kaga wannan malaika ya zo dauka ranka ne don Allah baya turo malaika sai in za a mutu ma nunzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idan munzari ana fahimta yawwa wannan abinda malamai ke faɗa kenan in kuma ka ga aljani a yanda yake to za ka yi hauka a ranar a yanda yake asali ka gan shi to sai ka yi hauka mala'ika kuma a yanda yake ka gan shi sai ka mutu wanda zai iya ganin aljani a yanda yake bai yi hauka ba ya ga mala'ika a yanda halittarsa take bai mutu ba shine kawai annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya ga mala'ika a yanda yake wala qadara ahu bil ufuqil mubin wala qadara ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa fa'ida ta gaba ita ce wato dan adam wato mace Allah ya halice ta da tabi'ar so rike aji da so rike matsayin ta mace ba ta so ta yi abun kunya da abun da zai sa a ce ta kwafta ta fi namiji ta ka tsantsan akan wannan amma fa in mace ta ci kwaftawa idan aka rasa wannan abu to sai ta fi asfala kafiri a cikin mazaje ma zubar da mutunci za ka ga mace tana da kaka tsantsan sosai amma in ta tashi yin abun kunya sai ka ji mamaki yanzu ka dubi darajar da mace take a tabi'a da kuma yadda mace take da wato kokarin kamewa ko da ta ga namiji ya burge ta zaka za ka yi kokari ta kanne yanzu za ka ji mace tana siffanta wani sai ka ji mamaki wace ma ta ganci saboda galibi in sun ga dan adam za ka sun yi haka sun sunkuyar da kan da haka dai suke dan sata sai sun an gani amma ba za ka yi irin yadda namiji yake yi dan da ido to amma abun mamaki a nan shine yanzu a wannan tabi'a ta mace yaya aka yi falamma ra'aynahu asbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna yanzu sun ganki sun kura mata ido da suka ganki suka girmama shi a zuciyarsu kaga ido yayi zuciya ma tayi asbarnahu wannan a cikin zuciya aka yi ra'aynahu da me aka yi sannan da baki kuma suka faɗi mafi girman abin da mutum zai faɗa na santi shine suka ce kai wannan ba dan adam bane wannan mala'ika ne ko cikin mala'ikun ma na musamman ne wannan ana fahimta wannan an saba ki a wurin maza ne da mutum zai ga abu kuma ya ce kai wance ta yi ta amma mace galibi ba ta haka to amma yanzu da suka warware wannan abun sai zama sun yi abin da ba a taba jin wani da ganin abun mamaki na kyau ya faɗi irin abin da suka faɗa ba kuma su yi aiki da zuciya da ido da baki duka ya fito dangane da abin da suka gani fa'ida ta gaba ta 20 da nawa kenan ta 23 ko wani lokaci kyau ki tuna ne da Allah ce falamma ra'aynahu akbarna da suka gani ne suka gani kyau suka gani har ya jawo suka yanka hannu annabi Yusuf duk wannan jarabawa da ya rika samu ne ya jawo masa kyau ne ya jawo masa wannan matsala Allah madaukakin sarki dama zai jarrabe shi shi kuma ta jarabawarsa amma kyansa shine babban matsalar jarabawarsa kowa da inda jarabawarsa za ta zo ake ba koyaushe ne kyau yake zama abin alfahari ba mutane da yawa suna ɗauka cewa kyau gwaninta ne sannan ka zama kana da kyan sura ko mace ta zama tana da kyakkyawa kamar aljana ba kowa ta bane yake zama alheri ga waɗansu annabi yusuf alaihi salam ya ci jarabawa ta da kyansa amma dukkan mutane za su jarabawa da kyansu dukkan mata za su jarabawa da kyansu da yawa daga cikin mutane kyansu yana zama musu abin da zai zama musu halaka a wurin Allah musamman kuma mata kaga tana da kyau to anan ne za ta nuna shi bayan Allah madaukakin sarki ya ce wala lubbi da zinata mun da karki nuna kyau illa sai ga waɗanda aka ce ki nuna amma mata aka ce yi shi ko na biji taurayi idan ya ga yana da kyau kuma kyan ya haɗu da farin jini to sai amfani da wannan damar ya lalata duk wanda ya ga dama ya lalata ya yaudari duk wanda zai yaudara to da ya san in ya ce yana so la yurdu bi tilhu dole za ta amsa wata bata taba yin saurayi ba ko bata taba yin soyayya ba amma saboda rikita ta da wani yayi kenan sai ya canza mata tunani har ya zo ya saka duk matakan soyayyar da muka faɗa jiyan nan sai ta kaka daga na ɗaya na biyu na uku har sai ta kai ta tayyi ta zama ta zalli lakum bayna yadai ta zama kamar baiwa a gaban ta to wannan abun wallahi duka fitina ne sai ta in ka san kana da kyau kuma kana da farin jini wallahi ka ji tsoron Allah e ba abun alfahari ba dai mutum ya ta posting a Facebook ya ta posting ya ta cewa shi ne kaza shi ya zo ko zai ta waya wanda ma tana son shi wanda ma wallahi wannan ba alheri ba a gare ka saboda fitina ce Allah yake don ya jarrabe ka gara wanda ya zama ko dai mummuna ko kuma wanda ya zama baya ko ba fallasa wallahi shi daga mujarabawa ta bangaren addinin sa ba Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana addu'a wala taj'al musibata la fi dinina karka jarrabe mu a ta bangaren addini gara a jarrabe ka kai hatsari ka kalle ka rasa kafa ko kunnen ka daya fita ko ya zama baka ji akan a jarrabe ka ta bangaren taba maka addini saboda waɗannan abubuwa duka za su gama illar su a duniya ne ba za su taba ka a lahira ba amma illar addini a lahira za ta maka illa wannan dalili yana daga cikin abin da yasa malamai suka ce ya kamata shugabanni idan akwai tsari na musulunci mai kyau shari'a commission ta rinka sa ido duk irin matasa kyawawa din nan to a rinka sa musu ido ina za su shiga ina za su fita da maza da mata sosai ma lokacin Umar dan Khattab an taɓa yin wani yaro da ake ce irin ya samari da ake ce Amran irin kyawawan yaran nan matashi kaga namiji ne irin waɗanda suke shagiri ba gashi a fuskarsa sai yan ƙananan gashin baki in ka gani dukul wanda yaro yana fitinan mata da yawa kowa ta gani ta ce tana so kowa ta gani ta ce tana so ya fara jawo fitina Umar yasa saboda yana da gashi mai yawa Umar yasa aka masa arki kwalkwabo din da karɗi kara ganin ka bar gashi kuma karkasa hula karkasa da wani ka fito haka ka zama wani iri dodo to wannan yana da kyau sa ido a kan irin waɗannan kuma yana da kyau mutum a cikin gidansa in yana da yara samari irin wannan to rinƙa kulawa da yanayin afiyar ɗinsu kuma a rinƙa regulating ɗin yawan shiga gida da yawan fitar su wannan yara matasa maza ma fa kenan to ya kuma ga mace akwai babi na musamman da ake ce miki babu ahkamin amran wanda in ka karanta majmu'u fatawa na Ibn Taymiyyah mujalladi na 15 galibi akwai tambayoyi da yawa da yake ta dogon magana akan al'amra su ne irin waɗannan matasan musamman kuma ma irin waɗanda suka fito daga gidan da suke ci mai kyau su sha mai kyau su huta to wani yaro in ka gani kai ka ce ba namiji bane ba kai ka ce mace ce saboda hadisarsa to irin waɗannan ana ɗaukan matakai a kansu akwai magabata da yawa irin su Imam Malik in irin su ya zo majalisar sa yakan kore shi ta fika tafi anan haka Imam Ahmad ibn Hanbal wani mutum da shi ya zo da ɗansa dan yana da irin wannan siffa mai kyau yaron da zaka gani irin sumul din nan jikin sa sai ka ce kamar leda aka daure sai ce fita mun da wannan yaro sai ce dana ne sai ce eh ka fita mun da shi kar ya zauna anan kai ka ji karatun daga baya ka koya maka sai aka ce me yasa zaka tsananta haka yace haka muka ga magabatan mu suke yi kuma sun ce haka suka ga magabata suke yi tun daga zamanin sahabbai in an ga amran ba a barin sai zauna a cikin mutane saboda ko kai baka fitine da shi ba wani dan iska sai yayi tunani da shi akan tunanin luwadi na alfasha suna ganin irin waɗannan yara su biyara masu irin waɗannan sukan zama fitina a cikin mutane waɗanda za su zama sanadiyar da wata alfata irin waɗanda al'umma ba su san ta ba sai su zama suna jawo shi yaron bai da wannan tunanin amma mutane in suka gani suna da irin wannan tunani a kansa to sai a hana shi shiga mutane ko a sake girki ta kamanninsa saboda ya zauna lafiya shi da imanin sa kuma mutane ma su zauna lafiya kaga wani lokaci kyau da farin jini ba dole ya zama alheri ba gare ka an fahimta fa'ida ta gaba ita ce ita da kanta yau gashi ta yi confession ta ce ana rawatuhu an nafsi wala kad rawatuhu an nafsi ni na neme shi sai da nene ne ba wannan shine al-i'tiraf confession ce idan mutum yayi haka shine sayyidu shuhud ba wata kaida da ta kai wannan mutum ya tabbata cewa wato ya aikata laifi inda shi yayi confession da kanta to abin da yake iya sa Allah ya bawa mutum dama ana rigima akan irin wannan da ta tafi mutuncinsa mutum ya zai ce ba shine da laifi ba wanda ba wanda ne da laifi ba shine da laifi idan Allah ya yarda da abin da kai to Allah zai iya kwatar ka a inda mutuncinka a stake sai Allah ya sa wanda ake zargin shi ya fitar da kai shi yasa take ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamin as-sadiqin a can gaba ke sannan annabi kuma tace wala kad rawatuhu an nafsihi fasta'a me yasa saboda Allah madaukakin sarki ya ce innahu min ibadina al-mukhlasin innahu min ibadina al-mukhlasin sannan kuma Allah ya ce ba shi kadai ba wa kadhalika najzi al-muhsinin duk masu kyautatawa haka zamu rika saka muku to haka ka rike Allah ka dogara ga Allah ka rike gaskiya duk inda aka je sai Allah ya fitar da kai ko da akwai wani abu na zargi mummuna a kanka Allah zai kawo mafita da zaka samu fita Allah bai yi maka alƙawarin ba za a jarrabe ka a zarge ka akan mummunan abin da baka yi ba tunda aka zargi annabawa ba amma Allah ya yi alƙawarin zai kawo maka fitar da zai fitar da kai in kana cikin masu kyautatawa fa'ida ta gaba ita ce da yake as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya Allah ni gara mun kurkuku akan wannan abin da suke kira na akai ka dubi bambanci mai nisa tsakanin masu imani da fasikai shi fasiki ba zai iya a kulle shi a kurkukun don ya samo laifin mutum fa a wannan zamanin ba ma kurkuku ba don ya je aikata laifi yana iya zuwa makabarta yana iya haƙa kabari don ya aikata laifi ya saba wa Allah sannan yana iya kaiwa kowane irin excess don ya yi saƙo amma shi wannan don kar ya saba wa Allah yake gara a kulle ne a kurkuku bai fa san fa dake wanda zai yi zuwa yau sai bane amma yake shi sai an shi ya fito Allah ya sa a kulle shi addu'a ya rika yi ba rabbi ya Allah as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi kuma yana ce Allah ka taimake ni ka sa a kulle ni don wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna kar in karkata gare su Allah ka sa a kulle ni su daina gani na wannan ya nuna yana iya kokarin ta shi kan ta bangaren sa bai contributing ta kuta ina ba da abin da zai sa wata kai tunanin fa sai to kuma yana ni taimakon Allah akan ya taya shi a hakan amma taimakon shine a kulle ni wannan shine al-imanul khalis imani da gaskiya ke yasa in ka gane shi ka guje masa da duk ƙarfinka don baka san inda zai kai ka ba Allah ya tsare mu mutane mu a yanzu shine ta kota ina mutum zai aikata laifi kuma yake lalura ai ni lalura ai baka ga kaza yana neman excuse shi fa nan fa ba excuse yana da komai a yana da kowani excuse amma ya guje ba magana wani yace excuse yace gara akai shi kurkuku akan ya dogara da wannan excuse kaga ba shi ya nema ba kuma ana neman a sa shi da karfi har ana yaga masa riga sannan matan gani sun taru a kansa amma duk da haka yace ya Allah in tsare imanina ta hanyar zama a kurkuku ya fi mun akan in aikata laifi guda daya kuma ku gane matsalan laifi fa da yasa annabi su yake ta wannan abu wani zai ce to abu ko da dan sau daya ai kana shiga shi kenan ka shiga shi wannan na farkon ya fi kowanne haɗari Allah ya tsare mu fa'ida ta gaba ita ce babu wanda yake iya kawar da mutum daga fadawa laifi sai Allah ya maka muwafaqa in Allah bai taimake ka ba to sai Allah ya barka da zuciyarka da ke dan ku buga ka gani ko zaka iya yasa wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maradda lahu in Allah ya soka da mummunan abu ko a duniya ko a lahira wallahi sai ya same ka ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. Allah karka da rabe mu, shi yasa yake wa illa tasrif anni, in ba kai ne ka raba ni da su ba zan iya ba. Shi yasa karka yarda duk wani abu na kanka ka ce ai ni ina da karfin ciwa ne, ai ka yarda kanka, a nabi duk kwatkwata ne yarda kanka ba Allah. Shi yasa kanga ma zai ce wa ma ubarri'u nafsi, ni ba karka dauka wa ina tsarkake kai na ne, a'a inna nafsa la amaratun bisu, in an farni da kai na zuciya ta za ta samu muna. Illa ma rahima rabbi, sai abin da ubangiji ya rahama. Shi yasa nan yake neman rahamar ubangiji. Ka nemi iriya a wurin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya ce kullukum dalun illa man hadaytuhu fastahduni ahdiku, kowa ba ta sani sai wanda na shiryar da shi, to haka ku nemi shiriya ta don in shiryar da ku. Faida ta karshe da zamu faɗa a nan ita ce da Allah ya ce fastajaba lahu rabbukum, sai Allah ya amsa maka. Kai ma in kana so Allah ya amsa maka, to ka zama cikin masu tsoron Allah. Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kawo masa mafita, wa man yattaki Allah yaj'alhu makhraja, kuma in yayi addu'a Allah zai karba. Allah ka tafi addu'ar mu, kuma ka sa mu zama cikin nagartattun bayin ka. Da sai tambayoyin da suke gabana a nan, wannan yayi tambaya cewa waɗanda suka yanka hannunsu cikin mata din nan a lokacin da imratul aziz ta gayyace su, yace ya ji ana cewa shine sababin da yasa a hannunmu muke da yanka da wannan zalim, haka ne? Ba haka bane, wannan ba gaskiya bace. Wannan zane hannu haka ne Allah ya halicci mutum da shi, sannan kuma in ma ya tabbata ai ba dole ne kai ka zama jikan waɗannan matan ba, ballantana a ce sun zama suna da wannan. Akwai abubuwa da yawa da ake faɗa na kurafat, a ce wannan zakaran wuya da maza suke yi annabi Adamu ya fara cin itaciyar nan sai aka shaƙi wuya, sai shi bai haɗe ba, ita kuma ta haɗe na ta sai na ta bata da shi, mata sai ta bata zakaran wuya, sannan kuma sai ta mata suke haila. Wannan duk tatsuniya ce daga cikin tatsuniyoyin mutanen ƙarshe. Wannan yana tambaya cewa da annabi Yusuf alaihi salam, da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da annabi Adamu ya fi kyau. Ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halicci annabi Adam akan mafi cikan sura da kuma mafi kyau. Sannan ya ce annabi Yusuf an ba ki rabin kyau. Sannan ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikan sura. To wane ne kyau a cikin? Wani an faɗa a cikin karatu. A cikin karatun jiya mun faɗa. Kowane annabi daga cikin annabawan Allah kowa da irin abin da Allah ya baki na musamman. Wala kad faddalna ba'd an-nabiyyina 'ala ba'd. Waɗansu sun fi wasu. To mu'jizar da aka bawa annabi Yusuf alaihi salam ita ce wannan mu'jizar ta ta kyau banda sauran abubuwan da Allah ya baki. Idan ana magana akan kyau na bin Adama a cikin jinsin bin Adama, ranka ta tabbin su ba kamar annabi Yusuf alaihi salam. Don annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ya yi gaskiya. Ya ce daidai Isra'il ya gan shi, ya gan shi a sama. Ya ce sai na ga mutumin da an ba shi rabi kyau gaba ɗaya, to ko a sama haka yake balle in yana ƙasa. Ana fahimta ko? In kana so ka gane yadda annabi Yusuf ya ce da kyau, ka yi ƙoƙari ka shiga aljanna in Allah ya sai ka gan shi a sama. An fahimta ko? Annabi Adam alaihi salam shi ne aka halicce shi da mafi cikan sura, saboda shi ne farkon halittar bin Adama. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne yake cikan sura, daga baya aka riƙa rage ɗan Adam, ana ragewa yana jira'i 50 ne tsayinsa, kaga kamar tsayin falwaya ce, ana ragewa ana da hannu ka zama ɗan tsuru kamar mu yanzu a nan. To amma shi annabi Adam yana da mafi cikan sura, ba yana nufin ya fi kowa kyau ba a cikin ƴaƴansa. Sannan kyau inda aka jingina mata, kyau ne na yadda tsarin bin Adama yake cike ta irin yadda zai shiga aljanna. Saboda dukkan mu kafin mu shiga aljanna sai an kai shi girman annabi Adam, don in ka shiga daɗin ya bi jikin ka sosai. Amma dan yadda kake ne duka shiga aljanna ma ai ba za ka mata ki so ba. Dole shi ne ma'anar kan annabi Adam. Kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine mafi cikan kyau. Idan kana magana akan tsagwaron kyau na tsuran a ga mutum a fuska, za ka yi cewa annabi Yusuf ya fi kowa. In kana magana akan kyau na daraja, wannan sai Muhammadu Rasulullah.
yasa nake bambancin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kowa shine kyau irin na haiba kan da ya wuce ni kan daga kan Annabi Yusuf sai a kura mata ido har a yanka hannu amma kan Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ganki wallahi sai ka sunkuya kan da ya wuce ni zaka cika ido da shi sahabbai suka ce ba ma iya sai sa manyan manyan sahabbai galibi ba sa ruwaito sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kananan sahabbai to da su yara ne ba sa da wannan cikakken hankali sai sa zan ce mun ga yana da kaza amma manyan ba sa iyawa wallahi kana ganin manzon Allah zaka kai kura ana fahimta sai sa idan ana magana akan cikan dan adam a bangaren sifa da sura da hai'a da haiba irin dan adam dinda wani dan adam bai taba ganin irin sa ba wannan sai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina fata kun fahimci bambancin abu na gaba shine wannan da yake tambaya cewa matar ta ta haihu sannan kuma sai ta zo ta yi ta yin jinin haihuwa sai bayan kwana 58 kafin ya dauke daga baya kuma sai ta zo tana ganin wani jini wanda yake zuwa wato kaman brown daga baya kuma sai yana yankewa shi ma yana sake dawowa da dai dogon bayanin da yake ku sani da cewa da farko jinin mace mai haihuwa jinin biki iyakarsa shine kwana 40 ana fahimta ya inganta cikin hadisin Abu Dawud mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna jira zuwa kwana 40 ne a jinin biki zaka matarka idan ta kai kwana 40 ko da ta ci gaba da ganin jini za ta yi wanka wannan jinin ba na biki bane sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah ta ci gaba da wanke wannan jinin ta nemi magani amma ba jinin biki bane irin wanda hukuncin shari'a yake tabbata da yake hana sallah ta azumi an ji wannan idan daga baya jinin nan ya dauke aka samu wani lokaci daga bayan jinin ya sake dawo idan tsakanin wanda ya dauke da wanda ya dawo ya kai a ce an shiga cycle ɗinsa na wani watan wanda mafi karancin su shine shekara shine kwana 15 amma galibi kwana 28 ne to in ya kai haka sai a ce wannan nabiyin da ya dawo din jinin haila ne wancan jini ka an gaba da cikin daga kwana 40 idan bai kai kwana 40 ba ma sai ya dauke a sati daya ko biyu ko uku kai koda a ranar da ta haihu ne sai aka samu wannan interval din na kwana 15 zuwa wata daya to wannan da ya sake dawowa daga baya ba irin wancan bane shi kuma ya zama jinin haila ana fahimta don haka sauran tambayar ka ta zama hukuncin ma'anar jinin haila ne jinin haila yana iya zama na hailar gaskiya yana iya zama ba na haila na gaskiya ba sai zama jinin istihala shi kuma jinin istihala ciwo ne idan mace a cikin kwanakin da ta saba ganin jinin haila kwana 5 take yi a tsakanin kwana 5 din ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe sai ta ga wannan brownish kala da kake faɗa din to zaka ɗauke shi a matsayin jinin haila ne duk hukuncin su ɗaya ne amma idan ba a cikin kwanakin da ta saba ganin al'ada bane ta gama al'adarta ko kuma lokacin al'adarta bai yi ba sai ta rinka ganin wani discharge ko ma menene kalarsa ba asalin jinin haila bane ta gani to wannan jinin ba ka kirga shi a matsayin komi kunna la la uddu sufrata wal kudrata ba'da kuhuri shay'a ina fata an fahimta ko kaka ita wannan mata kaka abinda za ta yi la'akari da shi shine jinin biki ne kan ya kare tun daga kwana 40 wannan jini da daga baya ta ci gaba da gani idan interval ɗinsa ya kai abinda na faɗa to za ta ɗauka jinin haila ne idan bai kai ba za ta ce har yanzu sauran abin da ya rage ne na jinin ciwon jinin haihuwa amma hukuncin sa ba shi ne jinin ba shi ne irin na jinin haila da kuma jinin haihuwa ba haka ba zai hana ta sallah da azumi ba wallahu a'lam wannan yayi tambaya akan batun sallar dare da muka yi hutuba yanzu akai cewa ya ci sifa guda daya sallah daya ta dare daya ta tsallake shi bai yi ta ba to yanzu ya ke nan duk da ta wuce ka ai ta wuce ta duk da ya riga ya wuce ai ya wuce sai kai kokari kai idrakin abin da ya rage na sauran da ne su duk wanda bacci ne ko uzuri ya hana shi abu ai ba za a hana shi ladar ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها لا كفارة له لها إلا ذلك. فلنكما إنما تجاوز لأن أمتي الخطأ والنسي آية أبروفي القلم عن صلاة لبكين سأقول النائم حتى يستيقظ دول دي بكي باع كما شد ليك كود على فلله بلن سنانا ناجلة. فلنكما دو أبن لك سابي سي بكي على كيين نافلة to za a baka ladar kai saboda inda baka yi baccin ba aida zaka yi to shi kuma Allah abinda da zaka yi ma koda baka yi ba Allah zai baka ladar kai baka gama ce da take haila ai ba za ta yi azumi ba ba za ta yi wannan sallolin ba dare ne mutum kadari yana iya zuwa baka yi komai ba amma duk ladar da za a yi tare da ku za a raba da ita idan dai ta kasance cikin masu yi a baya kuma a gaba ma za ta ci gaba da yi ta yadda yanzu inda ba don dalilin rashin tsarkinta ba da ta yi to Allah ba zai hana mata ladarta ba. Don haka mutumin da ya samu wannan uzuri kada ya damu sai ya cike gurbin ta hanyar yin abin da ya rage na sauran da leku abin da ya rage shi ne wanda ya bari da gangan shi kawai ya yi shigo abinsa ya shafe dare ɗaya shikenan sai ya iya abin da ya samu amma bai samu man kama ramadan ba ya annahu lam yakun ramadan wa innama kama juz'an min ramadan. Mai tambaya ta gaba ya ce shin zai iya ciyarwa a madadin mahaifinsa wanda mahaifin yake jinya kuma a cikin jinyar tasa har Allah ya masa rasuwa a cikin azumi shin zai mata ciyarwa a kan wannan azumi? Ku sani da cewa dattijai waɗanda ba za su iya azumi ba hukuncinsu shi ne a yi ciyarwa a madadin kowane yini ɗaya na azumi na ko su yi da kansu ko wani waliyin su ya yi musu duka ya inganta ko yini ɗaya na azumi sai a ciyar da miskini ɗaya a madadin wannan yini ɗin. Ana iya bari sai bayan azumin ya ƙare sai a ciyar duka ana iya a cikin azumin kowane yini ɗaya sai a ciyar duk ya halatta. Ana iya ciyarwa da abinci hatsi tsaba wanda za a ba wa mutum mudu ɗaya a madadin kowane azumi. Ana iya kuma ciyar da dafaffen abinci wanda za a bayar da mutum abin da zai ishe shi na abincin lokacin shi ke na zama madadin azumi kowane ɗaya. To amma idan mutum akwai ciyarwa a kansa kamar wannan tsohon sai ya zamana ba a samu damar yin ciyarwar ba har ya mutu ana ganewa to ɗayan biyu ne ko dai ya zama ya mutu ne a cikin watan Ramadan ko kuma ya rasu ne bayan watan Ramadan. Idan ya rasu ne bayan watan Ramadan kuma ba a ciyar ba ya rasu ana bin bashi kenan to idan ya rasu wannan bashin ciyar wanda shi ake farawa ma kafin a biya kafin a zo maganar gado min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn kuma dayn wallahi ahqqu an yuqda sai an cire wannan kudin daga cikin kudin sa a ciyar in kuma akwai wanda zai dauki nauyin sai ya biya. Amma idan ya mutu a cikin watan Ramadan ka ga nuna cewa yayi waɗansu azumin sun wuce shi waɗansu kuma ba su riske su bayar waɗanda azumin suka wuce shi kwana 15 kwana 10 kwana 20 sai a yi ciyarwa a madadin su. Amma waɗanda bai riga ya riske su ba ai ya riga ya rasu to kuma yanzu babu azumi a kansa idan ya mutu don haka ba za a ciyar da gurgurdun kwanakin da ya rasu a cikin su. An fahimci wannan? Idan kuma ba tsoho ba ne irin wanda dama ciyarwa za a yi a madadin azuminsa mai ƙarfi ne bai da lafiya ne matafiyi ne mace ce mai ciki ko mai suka sha azumi saboda lalurarsu kaga waɗannan dama rama azumin za su ba biya ba ciyarwa za su yi ba to irin waɗannan idan azumi ya wuce kuma ba su riga sun rama ba ana fahimta to sai a rama musu azumin ba ciyarwa za a yi ba tunda dama ramawa za su yi to su ma rama musu za a yi ƴan uwansu sai su raba azumin ko mutum ɗaya ya ɗauka duka ko kuma inda yawa a rarraba sai a yi a madadin man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyyu. An gane bambancin? Mai tambaya ta gaba
yana cewa idan mutum ya faɗi wani abu akan wani wanda ba tabbas akai shin sai ya je ya nemi gafarar wannan mutum ko kuma in ya kissa bukari ya wadatar abinda kake nufi da babu tabbas akai kana nufi ka ci namansa idan ka faɗi abinda yake mutum ba zai ji daɗi ba in ka faɗa a gabansa shine duk ruka a saka bama ya kara sai ka faɗa a bayan idansa ka ci namansa kenan to sai ka nemi yafiyarsa ya yafe maka in baka ba Allah ba zai yafe maka kai tsaye ba to ya ake neman ya yafe maka shi ne ko dai ka je ka ce ya yafe maka ka ci namansa ko kuma in ka san in ka gaya masa ka ci namansa ne ilu zai jawo bau sai ka ce kawai ya yafe maka laifin da kai mata shi ke in ka ga haka ba zai yi ba sai ka koma wurin da ka je ka ci naman naka ana fahimta sai ka je ka ci naman kanka kai shikenan ka wanke abu ni ranan ba na zo na ce muku wani mutumin banza ba ne ashe ni ne mutumin banza sai wani mutumin kirki ne shikenan sai ka dawo masa da mutuncinsa kai ka ɓata naka shikenan ko da baka ce kai mutumin banza ba ne shi dai ka tabbatar ka gyaro naka ka dawo masa da mutuncinsa shikenan ka faɗi alherinsa ka wanke shi abinda na faɗa ranar ƙarya da ke tsagoronsa abinda na faɗa ranar akan wane ina neman afuwa wallahi wani mutumin kirki ne shi ke nan to ko shi bai sani ba tunda ka wanke shi dama illar kan mutane su gani da rashin mutuncin abinda ka faɗa ko da gaskiya ne ba abinda ka faɗa haramun ne ana fahimta idan kuma ka rasa inda za ka je ka gyaro ka saboda ka yi cikin yawa ko shi ka rasa shi ko kuma ya mutu wannan shi ne sai ka je ka yi sadaka da wani abu mai yawa ko kai wani aiki na ibadan da in ka je lahira za a da niyyar su kake yi in ka je sai a dauka sai a biya ki a madadin naman ka da kake ka ga yanzu irin wanda suka ci nama da yawa din nan sai su yi sadakar namomi da yawa saboda ya zama a madadin wancan naman da suka ci abin da ya fi maka shine ka kiyaye cin naman mutane wannan mai tambaya yace addu'ar da ake yi a cikin sallah kamar subhana rabbiyal a'la da kuma hamdan kaseeran tayyiban mubarakat ko ya ne da rubuta Allahu akbar sai ta akwai addu'ar da ake yi ne in kana da wata bukatar ka zikirin da ake a cikin sallah sun dole su ake yi na farko sawa'u a cikin ruku'u ko a sujada ko kuma a cikin wajen da ake zama amma akwai wuraren da ya halatta bayan ka gama zikirin kuma sai ka ƙara da addu'ar kanka waɗannan wurare a cikin sallah guda biyu da lokacin sujada da lokacin zama a cikin sujada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma sujudu fastahidu fi du'a fa kamilu an yustajaba lakum a cikin sujada ku yi addu'o'inku lokaci ne da ya dace a amsa muku haka in kai sujada ka gama zikirin sujada subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi to daga baya kuma kana iya addu'o'in ka na bukatar ka sai kai da larabci idan ka iya in baka iya ba sai kai da yaren da ka iya ka roki bukatun ka Allah zai amsa maka in Allah ya na biyu shine bayan ka ida tahiyya a wurin zama kafin ayi sallama to nan wurin ma zaka iya addu'a bayan ka gama da larabci idan baka iya ba sai kai da kowane yare ka gama salati annabi sallallahu alaihi wasallam ka gama zikirori da addu'o'in inda ake yi kafin kai sallama sai ka roki abin da kake so sannan ka ce assalamu alaikum sai tambaya ta gaba yana cewa menene hukuncin barin gemu in farilla ne ko mustahab sannan menene hukuncin wanda ya asisi ko ya bar gemu sunna ce wajiba sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da dukkan annabawan Allah sun bar gemu sannan ya zama wajibi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ya ce a bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci dukkan al'ummarsa da matsoyansa ya ce su rinka rage gashin baki su rinka barin gemu ya ce qassu shawariba wa a'qul liha khalifal mushrikin wannan hadisi Bukhari da Muslim duka suka haɗu suka rawaito yace ku rinka rage gashin baki ku rinka barin gemu ku rinka taɓa wa mushrikai wannan umarni ne ko bayar da shawari ne umarni ne to in manzon Allah sai yanzu a ido da kai ido da ido sai ce maka ka bar gemu ka rage gashin baki idan Allah zaka taba gemun ka to da manzon Allah da kansa ya ga maka da ya faɗa wa sahabbai su yanzu a faɗa ka ji akwai bambanci ne wannan hadisi da muka ji na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu musulmi mu bar gemu mu rage gashin baki gaskiya Annabi yayi ko ba gaskiya bane mun gaskata shi to me yasa ba za mu yi ba ka san gemu ne mutane waɗansu suna kin sa gemu mai yiwa suna da uzuri Allah shi ya san wanda yake da uzuri amma uzurin kai zama irin wanda in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama ya ganka lokacin da yake karban mutane a bakin haubin sa yana cewa ina mutane na ka zo baka yi kama da yanda yake ba ya tambaye ka me yasa in kana da uzurin da zaka gaya maka to ka aske gemun ka amma wallahi yadda muke kwadayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama ya jawo ka a gaban haudi ya shayar da kai dinnan wala duk abin da manzon Allah yake mai zamu ko da abin zai sa ka zama mafi kowa muni ballan da wani lillahi alhamdu fi kowa kau da wannan sifa ta Allah sallallahu alaihi wasallam mu muna jin dadin wannan kamanni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi ko a mafarki ka ga mutum bai da gemu aka ce maka annabi ne wallahi sai kanka gani ka ga mutum talfamu kuma a ce maka annabi ne to shedan ne yake wata da hankali ana fahimta ko saboda haka ka so manzon Allah ta kalla kuma ka so wannan sifa ta sa zaka sa gemu wajibi ne bari sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waqtiru da au da a'ti ku cika to ya ne cika galibin malamai suka ce cikawa shine ya kai zuwa kamu daya duk abin da ya sama da haka kana iya rajewa in ya kai nawa kamu daya ba fa maka auna da inci ba a in kai haka ka kama to duk abin da ya saba da nan kana iya rage amma duk abin da bai wuce haka ba na ku kuma yawanci dama bai take kana aka riya duk abin da bai wuce wannan ba ka bar wallahi ku wata ta kun fi kyau ba in kuka bar gemu wallahi kun fi kyau in ba ku gane ba ku tambayi mata ku kuma yau jama'a Allah zai ka'awata maka fuska ya maka abinda mata ba sa da shi kuma duk iyawar su ba za su ke samu ba kai kuma kace za ka koma kamar mace duk wanda ya aske gemu ya yi kama da mace ko ya yi kama da namiji kuma idan Allah ya kamata ka yi kama da maza ko ya kamata ka yi kama da mata ya sa wani mawaƙi yake cewa ba abun mamaki bane ka ga mace tana kokarin kwaikwayon namiji abun mamaki shine ka ga namiji yana so ya yi kama da mata ai karshen abun mamaki da zuban mutunci ce da zuban darajar ka akwai ni tiri akan gemu ne ke ku yara ne da zanga mutu ba wallahi sun fada a likitance cewa mace kuma wata mata ma ta fada wanda ta aure maza biyu uku hudu wasu suna da gemu wasu ba su da gemu aka ce yaya sai kai ba su gemun nan wannan yana tambaya cewa yana so a kara mata bayani dangane da sahur lokacin da idan ya riga ya wuce ba a iya yin sahur lokacin yin sahur ya halatta kaitaccen abinci tun daga minan layli hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr tun daga kan farkon dare kai ta cin abinci har zuwa lokacin da al-fajr zai bayyana lokacin ne ake daina sahur ga yake bayyana shi ne idan lokacin kiran sallah yayi a wannan lokacin dole mutum ya daina cin abinci tunda Allah ya ce hatta ya tabayyana da wadansu malamai na usulul fiqh suna cewa yajibu imsaku juz'in min al-layli qabla al-fajr hatta yatimma siyamu sa'id karkashin da Allah ya hatta ya tabayyana lakum ba wai yana nufin kai kicin abinci sai kaga haske shine ma'anar ya tabayyana lakum ya bayyana ko sai an fara kiran sallan kafin ba'a abinda ake so shine wani dan gurgudo kafin a kira sallah na ɗan mintuna wanda zai zama ka gama cin abincinka tun dare ne alfijir din bai keto ba tukun ana fahimta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gama sahur kafin lokacin da za a kira sallah da mintuna yanda za a yi kiran da wadansu ayoyi na Qur'ani haka sai ma shi ya kamata a mustahabbance ka ci abinci zuwa wannan lokacin amma don ka mutu wannan lokacin baka yi laifi ko azuminka ya tafi ba sai dai idan ka ci gaba da cin abinci bayan alfijir ya bayyana ai ana gane alfijir ya bayyana ne ta hanyar ko ka ga alfijir din ko ka ji kiran sallah ko agogonka ya nuna maka cewa lokacin da aka ce alfijir zai keto ya bayyana lokaci ya yi kuma ka ci gaba da cin abinci to wannan ya taba azuminka mutum yana iya haka da gangan yana iya da kuskure yana mutum zai da kuskure shine mutum ya tashi ya dauka dare ne ko ya dauka lokaci da liba sai ya ci gaba da cin abinci daga baya sai ya je a wani masallaci ana qad qamatis salatu qad qamatis sala ya nuna cewa an gama as-salatu sai rubu ne dan tum minti nawa ce an fahimta ko mutum ya fite ce ba a kira sallah ba an kira sallah tuti shi kuma zai gama cin abinci kaga wannan ya nuna cewa ya ci abinci bayan alfijir ya fito kuma da kuskure ne an fahimta waɗansu malamai suka ce zai rama azumi ɗaya waɗansu suka ce ba sai ya rama ba wanda suka ce ba sai ya rama ba suka ce saboda wanda ya manta ya ci abinci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ko ya sha ruwa sai ya cika azuminsa Allah ne ya ci sai ya ci waɗanda suka ce sai ya rama suka ce ai ba mantuwa wannan yayi ba ya ci ne da saninsa shi ya ɗauka cewa lokaci ne to haka wannan galabin bai tafi wannan hadisi ba za ka mutum ya rama wannan ya fi ƙarfi a fahimta za ka duk wanda ya yi kuskure cikin abinci kai wannan ba mantuwa ba ne ya ci gaba da ci ana ganewa ko hadisi kuma ya ce man nasiya wa huwa sa'in wannan kuma ba maganar mantuwa ba ne da sanin ke yi ya ɗauka amma sai ya kuskure shi zai ci gaba da azuminsa amma zai rama ɗaya saboda bai cika yadda Allah yake a yi ba Allah ya ce minal fajiri thumma atimmu siyama ila al-layl shi kuma bai minal fajiri ba tun kafin alfajir ya ci ya tun bayan alfajir ma ya ci gaba da cin abinci an gane wannan akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan mutum yana cikin cin yana cikin shan abin sha sai ya an kira sallah to ya ci gaba da shan abin da zai sa ya gama da shi kafin ya aji yace idan mu idan kayan ku ya ji kiran sallah alhali abin sha da yana hannunka to fa la yaz'amu hatta yaqdi hajatahu kar ya aje sai ya gama bukatar sa nan malamai suka ce wannan hadisi ga wadanda ya inganta a wurin su yana nufi idan ka ji ana kiran sallah alhali ka rike kofin ruwa za ka ci ko kofin kunu za ka ci ko mene ne kuke sha shayi ko yawo a fara kuma to duk abin da dai za ka sha ne ba abinci ba saboda wato ta'allakuwar zuciya da abin sha ya fi akan ta'allakuwarka da abinci sannan ka fi bakin ciki in aka ce baka sha ba saboda a ce baka ci ba sannan kuma ba za ka yi asarar komai ba idan an ce ka sha baka ci ba in za ka yi azumi a wajen taho kamar yadda za ka yi asara idan an ce ka ci baka sha ba lokacin ka ci baka sha ba ka yi kokara ne gara ma baka ci ba to shi yasa Annabi yake so yake yake ka riga ka dauko za ka sha sai ka ji ladan ya fara kiran sallah sai ka ci sha sha sai ka sha sai ka aji amma baka riga ka dauko ba yake wa ina kuhu fi yadi abun kan sa yana hannunsa sai ka cika wadannan sharuɗa kafin ka sha ka dauko za ka sha sai ka ji kiran sallah ko kuma ka fara sha sai ka ji to kana sa sai ka aji kuna bayyanta amma ka ji kiran sallah kuma ka je nemo fiyo wata ka ji kiran sallah kuma ka ce ba ni sauran ruwa isa ka ji kiran sallah kuma a lokacin a wannan duka in kai haka ka kare azuminka duk wanda ya kare azumi da gangan kuma mun yi bayani akan hukuncin sa Allah ya tsare mu mai tambaya ta gaba ya ce ka yi magana akan batun canza suna mutum ya amfani da sunan da ba na mahaifinsa ba da hadarin da ke ciki da sai ce shi kuma ya yi amfani da su firamare har zuwa kiyama tsawar karatunsa da sunan wani ba na mahaifinsa ba yanzu ya zai yadda zai ce canza ana gyara ba sai gyara sallah ma aka kukure aka gyara ballan da sunan kana gyara kai amfani da sunan wani babban ka ne ko wanka ko wani ne rikon ka tun primary aka yi kiran ka da sunan ka yanzu kuma sai ka ji wannan nasiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya jingina kansa ga sunan wani da ba na babanka ba fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in manzon Allah ya ce Allah ya tsine masa mala'iku ma su tsine masa duk mutanen duniya ma tsinuwar su tabbata akan sa wannan hadisi ko yana cikin sahih muslim to kaga wannan abu ne mai hadari to me za ka yi kike ne kake kaje ana duk abin da ya wuce faman ja amma idza tumur rabbihi fantaha falahu ma sala abin da ya wuce Allah ya ce maka wala ta yaku junahin fima asfa'tu bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum ya ake a canza kai ka fi sani sai ka je ka tambaya ya ake canza suna sai ka je ka bi yanda ake a canza idan kuma kana da excuse din da yasa ba za ka iya canzawa ba sai ka jira an jira ira sai cewa Allah bai alibi ban sanya za a yi saboda wani yana da excuse sai ya ce ai na da matsala ne tare da na taɓa baku labari wani na taɓa yin wannan magana tun wani lokaci da daɗewa sai wani yana matsayin kan kujeran gwamna ne sai sa aka kira ni sai ma ni sai ce malam ni faɗa da matsala wannan abin da ka faɗa ga shi ka ce hadisi an tsine ni kuma yanzu gwamna ne kuma yanzu in na ce zan canza suna ɗan siyasa na shiga uku kenan me yasa dama ake check ne dama kaza kuma a yanzu dai ina gwamna in canza suna ya zan yi ni ce wallahi ban san da zaka yi bayyana excellent to ya zan yi ni dai yara mu karanta hadisi kana da uzuri wannan ko wannan tsakanin kai da Allah sai ka san uzurin ka ko don ka kai ma yi wa excellent za ka gyara ya gyara kuma na gyara bayan ka bari in ka zaɓi da za ka gyara Allah wani yake cewa to ya yi tambayar ka da turanci mani da hausa zan yi ya ce shi ɗalibi ne kuma ga shi yana kera rubuta jarabawa yanzu a jami'a kuma a cikin ramadan ya ce jarabawa ta sa ba ya iya samun damar karanta alƙur'ani kuma baya zuwa tafsir saka a bashi shawari an shawari da zan baka kawai jiya ka ci gaba da abin da kaga zaka iya alaikum ma su sai kun kai abin da zaka iya ah yau na ce maka ka zo ta biri ka zo ka fadi a jarabawa ka ce malam bastin ne ka da kai kai abin da zaka iya wannan abuwa duka mustahabbi jarabawar ka a yanzu kuma wajibin ka ne kuma dole ka iya wannan damar ka ce da ita shawarar da ni nake baka in za ka yi irin nawa ne ni ba na yi jarabawa kuma na yi a lokacin ramadan amma ni baya hana ni komi ba wata jarabawa da ta kai wanda zaka dada sani da kasa wai har ta hana ni karatun qur'ani ko ta hana ni zuwa wani abu na addini ne jarabawa da ya karatun boko da kai abin da zai yi amma ko ni na addini ba wani kai dai lokacin da dakin babu jarabawa kake daukawa na dogon lokaci da jan dogon dare to kana iya rabawa kai ka ba wa duniya dare kuma ka ba wa lahira amma a ce duka sai dai duniya ko kullum ka iya abin da zaka iya saukawa ke nan alaikum masu fi kun sai ka iya wanda zaka iya amma ni kan asali na zaka iya da safi bayan sallar asubahi kai karatu alqur'ani wannan awa daya da zaka samu ko awa biyu ko makamancin haka ta karanta izu biyu zuwa izu biyar na abin da ya sauka na alqur'ani ka gama ka yi addu'a ka nemi Allah da albarkacinsa da haskensa sai ya sa maka karatu karatu kuma sai karatu sannan zuwa wurin tafsiri ka zo ka saurara ka dan karu awa ɗaya a cikin awan ka 23 a cikin awa 24 ka cire awa ɗaya ka zo ka ji karatu ka karu sannan ka je ka samu su sallar ka na nafila ka samu waye ka yi tawassuli da su ka yi addu'a amma bai hana ka kuma da zaka yi karatun ka na boko da zaka ci jarabawa ba in kaga zaka iya hadawa to ka hada haka yafi maka in kaga ba zaka iya ba to kai abin da zaka iya Allah madaukakin sarki baya tora maka abin da ba zaka iya ba Allah ubangiji ya taimake mu ya san doyi waɗanda suka zo haruna waɗanda kuma suka shafi darasin da yake a yanzu mun gama amsa su insha Allah sai Allah ya kai mu karo na gaba waɗanda suka rubuto tambayoyi akan bafarkan su in fassara su waɗannan ban karanta ba kuma ba zan fassara ba saboda ni ban iya fassara bafarki ba za mu zo in faɗa a cikin karatun da za mu yi a nan gaba na fassarar mafarki cewa ni ba ƙwararre ba ne a ɓangaren fassarar mafarki za ka kar mutum ya yi mafarki ma ya tambaye ni akwai waɗanda Allah ya ba su basira da suka ƙware a kan wannan ɓangaren za ka su a tambaye su cikin malamai a yanzu waɗanda na sani malaman sunna waɗanda suke da ido akan wannan akwai Sheikh Abdul Qadir Ismail a Kano akwai kuma Sheikh Al-Qasim Botoro wannan suna daga cikin waɗanda suke da basira da ido akan iya fassarar mafarki haka mu tsaya da kena iya tambayar shi kai ne tambaye ni ban iya fassarar mafarki ba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.